biyo bayan harin da mayakan Boko Haram suka kai a garin Garkida dake Arewacin jihar Adama a karon farko, gwamnatin tarayya ta ko tura da wasu kakin tallafi na abinci a daidai ko lokacin da al'umman yankin ke mako kawa game da halin da suke ciki sakamakon wannan hari. Yayin ko harin da mayakan na Boko Haram suka kai sun ma lalata dukiya da suka hada asibiti, majami'u da kuma gidaje, baya ga asarar rayuka da aka yi. Mr. Andrews Tarfa da ke zama tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ Rashin Jihar Adamawa, wanda dan asalin garin na Garkida ne, ya ko bayyana halin da al'umma ma ke ciki a yanzu.
To kaga wuraren da aka kokona wasu gidan na talakawa ne. To kaga yanzu yadda muke ciki yanzu nan abubuwa suna da wuya, yana da wuya yanzu a ce an kona ma mutum gida ya samu ya sake gina ta yanzu haka nan ya samu ya shiga, yana da wuya. To kaga za su buƙaci taimako da su gina ko gidajen su da aka kokonar da kuma abubuwan da suka rasa, inda hali jira gwamnati su taimake su da shi.
Kakin tallafi da gwamnatin kasar ta ma tura waɗannan al'ummu sun ko hada ne da shinkafa turamin sawa na mata baga taburmi. Hajiya Sadiya Faruk da ke zama ministan harkokin jin kai ta Najeriya ta bayyana kokarin da gwamnatin kasar ke yi a yanzu.
Zo a bisa umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari, mu zo mu kawo ta'aziyya ga gwamnan jihar Adamawa da su mutanen jihar Adamawa da mutanen Garkida da wannan iftila'i ya faru da su a kwanakin baya, kuma mu kawo gudunmuwa daga gwamnatin tarayya ga wayannan mutane. Kayan masarufi yanzu su muka kawo, bayan kuma haka za a wuce a ga muraren da aka yi destroying a ga yadda za a iya gyara su asibitoci da sauran wurare.
A kuna su bangaren jami'an hukumomin ba da agaji a jihar su ma sabalar kai kayakin ne ga waɗanda ko abin ya shafa, kamar da sakataren hukumar kai dauke ta jihar Alsaiman Muhammad Aminu Suleiman ya ba da tabbaci.
Ni ina tsaye a nan yanzu nan motocin nan za su kama hanya, ga kuma ma'aikata kowane mota za mu dora ma'aikaci guda ɗaya, kuma mun riga mun yi magana da ciyaman na Gombe akwai inda za su je magariba su kwana a Gombe, gobe karfe 6 za su tashi with full security su karasa Garkida. A idonmu za a so marabiyan nan, ma'aikatan nan za su zauna a wajen sai sun ga iya rabiyan kowa da kowa ya samu.
Cikin kwanakin nan dai akan samu sabbin hare-haren 'yan Boko Haram a jihohin Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe, jihohin da balahira ma ta fi shafa, batun da ko shugabannin addini ke ganin dole ne hukumomi su tsaya wajen kare rayukan al'umma. Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Izala a Najeriya, ya ko bayyana damuwarsa da cewa
abin da ya faru ko yake faruwa na wannan tashin hankali na Boko Haram na sace-sacen mutane da sauransu wani jarabawa ne da Allah ya kawo mana shi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin sa. Sannan hukumomi kuma suna da dama da Allah ya ɗaura su a matsayin jagora. In kana jagoran al'umma to ka tabbatar da ka kare musu jininsu, ka kare musu dukiyarsu, ka kare musu addininsu, ka kare musu martabarsu, su kwanta lafiya su tashi lafiya. Hakkin na shugaba wa'annan abubuwa sun tafi yadda ya kamata. Abin bakin cikin da abin damuwa ita ta'addanci ba ta da addini. Za ka samu cikin musulmai ana samun masu yin ta'addanci, cikin wanda ba musulmi ba za ka samu akwai masu yin ta'addanci.
Kamar Balalau shi ma shugaban kungiyar kiristocin Najeriya ta kar Rashin Jihar Rabaran Stephen Dami Mamza kirayaye da cewa
abubuwan fasu yi yawa yanzu musamman a nan arewa mafi gabas. To ya nuna kina cewa gwamnati ba ta faɗa mana gaskiya cewa Boko Haram da gaskiya har yanzu fa suna nan kuma suna da ƙarfin su sosai, kuma suka iya su zo su rigitar da gari su zo su aikata abubuwa da yawa.
Shugaban kungiyar kiristocin Najeriya ta kan kenan a jihar Adamawa Rabaran Stephen Dami Mamza, kuma koma da menene fatan talaka ko shine Allah sa a samu zaman lafiyan. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.